Jama'a, assalamu alaikum, barka da warhaka. Halima Jimarauce daga Daily Trust da shirin daga Laraba na mako-mako. Da labarin ƙungiyoyin asiri kawai ake ji daga nesa, kuma a da ɗin ma ‘ya’yan wasu ne can ke cikin ƙungiyoyin. Amma yau abin nesa ya zo gida, har da ‘ya’yan Hausawan kudancin Najeriya a cikin ƙungiyoyin asiri da kuma ‘yan arewa masu zuwa Cirani.
‘Ya’yan Hausawa su ma sun shiga kwaltin. Akwai yaranmu ‘ya’yan Hausawa wanda su ma suka shiga wannan ƙungiyar. Abin ma ya kai ga ‘yan Cirani waɗanda suke zuwa su ma suna shiga. ‘Yan Okada suna shiga.
Ko daga ina ƙungiyoyin nan suka samo asali?
Muna iya cewa ƙungiya ce wacce ta samo asali da tushe daga makarantu musamman jami'o'i a shekaru kamar 60 ko 50 baya.
Yaya ake ganewa idan matashi ya zama ɗan ƙungiyar asiri?
Za ka ga kamanninsa sun canza. Za ka ga yanda yake maka ɗa'a da biyayya sun canza. Za ka ga mu'amalolinsa sun canza. Abokansa za ka ga ya canza abokai.
Matasa ne kawai 'yan ƙungiyar asiri ko kuwa har da manyan gari?
Ƙungiyoyin asirin nan har da 'yan siyasarmu. Akwai 'yan siyasarmu, akwai sarakuna, akwai manyan gari. So abun ba ƙaramin abu ba ne.
A kwanakin baya wannan al'amari na 'ya'yan Hausa wanda ke shiga ƙungiyoyin asiri ya haihuwar da hituna a Shagamu, inda aka yi harbe-harbe da bindigogi har wasu mutane uku suka rasa rayukansu, wasu kuma da dama suka samu munanan raunuka. A cikinsu har da wanda aka zazzage ma har sasai 24, amma da sauran kwanan shi a gaba. Sarkin Hausawan Shagamu Alhaji Inuwa Garba ya yi mana ƙarin bayani kan yadda abin ya faru.
In lamarin abin da ya faru shine akwai yara 'yan ƙungiya asiri, to waɗannan yara 'yan kwals suna faɗa rigingimu tsakaninsu, kuma sai kasance cewar wasu daga ciki sun je sun kashe musu wani babba a can cikin gari. To su kuma waɗanda suka je suka yi wannan ɗin opponent nasu ne, to saboda haka sai suka zo suna neman su. Gaskiya abin da ya jawo mana matsala, akwai yaranmu 'ya'yan Hausawa wanda su ma suka shiga wannan ƙungiyar suke tare da su. 'Ya'yan Hausawa su ma sun shiga kwaltin. To shi ne su kuma waɗannan ɗin da suka zo da bindigogi. Sai suka zo nan wani waje, akwai wani waje jangul ne inda suke taruwa da yaran namu Hausawan. Da su waɗannan 'yan kwas ɗin waye da duka ne kusan kamar 'yan kasuwa biya ga dadare, inda akwai masu shayi, akwai masu abinci, to kuma yawanci masu sai da ƙwayoyi da ganye, su kuma su ma duk anan suke fakewa. Suna zuwa wajen, to sai suka kama harbi kan mai uwa da wani.
Su 'yan ƙungiyar asirin.
Su 'yan ƙungiyar asirin. Da suka yi wannan harbe-harbe, to shi ne a sanadiyar wannan harbe-harbe suka yi harbi mutanenmu da yawa. Mutum uku dai suka mutu a take.
Na'am, su waɗanda aka harba ɗin su ma ɗin 'yan ƙungiyar asirin ne?
Ba 'yan ƙungiyar ba ne, innocent ne. Ba su je ba, ba su gani ba, su ne harbin ya samu. Sai kuma wajen mutum takwas su kuma da waya injured, akwai harbi a jikinsu. Mutum kamar huɗu, shida daga jikinsu da waya seriously injured.
Wato shida daga cikin mutum takwas ɗin sun samu munanan raunuka.
Munanan raunuka. Akwai mutum ɗaya, dakto ɗin ya gaya min abin da ya cire a jikinsa gudar guda 24. Alhamdulillah mun samu gwamna gaskiya a yanzu mai kulawa da al'amuran mutane. To dama da yake lokacin da abin ya faru, cikin dare na kirawo gwamnan na gaya masa. Da na kira shi ma bai ɗaga waya ba, yana mitin ne a shi lokacin, sai na yi masa text message. So da ya ga text message ɗina ya ga kira na, sai ya sauri sai ya kira wani shi da kansa. Yake tambaya ta wajen ƙarfe ɗaya da wani abu na dare ya kira ni. Yake ce min me yake faruwa, na ce masa excellency kaji daɗi da abin da ya faru. Saboda haka ina so da Allah da Annabi a san yadda za a ɗauki mataki, don ba ma so abin ya yaɗu ya zama kuma ya wuce nan an ce ana faɗa ko an ce an kashe Hausawa ko an yi wani abu.
Wato ba kwa san rikicin ya koma rikicin ƙabilanci?
Ba ma san rikicin ya koma
da ƙabilanci. Duba da yadda an taɓa haka a baya a
yawon shagamu. Yawwa, na ce to da Allah ya sauri ya ɗauki action da wurwuri don a kashe wutar kaddar.
Kai magana an fara samun 'ya'yan Hausawa musamman su ma suna shiga cikin waɗannan ƙungiyoyi na asiri. Me haka yake nufi kenan?
A zagaji ne na iyaye mana. Yawanci wasu ma yanzu abin ma ya kai ga 'yan Cirani waɗanda suke zuwa su ma suna shiga. 'Yan Okada suna shiga.
Me yake faɗaitar da mutane ne suke shiga irin wannan ƙungiyoyi na asiri?
yo wani abu ne ba iya shege bane gon wai su dai kawai a ji tsoron su a unguwa a gari a ce ai wannan dan kungiya ne ana jin tsoron sa
nan da nan gwamnatin jihar Ogun Dapo Abiodun ya kai ziyara Shagamu kuma nan take sanar da irin matakin da ya dauka na dakile wannan masiha ta ƴan kungiyar asiri a hwadin jihar
Earlier of the morning I was informed of the activities of cult members in Shagamu
Tunda tsakar dare na samu labarin abin da ƴan kungiyar asiri suka aikata a Shagamu wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane uku kuma wasu mutum takwas suka jikkata wannan ba karaman abin bacin rai bane abin takaici ne da kai ciwo abin cin rai ne matuka saboda abu ne wanda ba a bukatar su idan za ku iya tuna abin da ya faru a Shagamu jim kadan kafin a zabe ni da wasu marasa tsoron Allah suka farfasa bankuna da ofishin karamar hukuma suka lalata kamfanin wutar Ibadan wai da sunan nuna rashin jin dadin su kan sauya fasalin naira da kuma kayyade adadin kudin da ake iya cira a banki Maganar nan da nake yi babu bankin da ke bude a Shagamu. Mutanen Shagamu na shan wahala kafin su samu kudi a banki sai sun je Ijebuode ko Ileso. Yanzu kuma ga wannan matsala ta kungiyoyin asiri. Na ziyarci wani wuri kusa da kasuwa inda suke kira The Jungle. Da rana kasuwa ce da daddare kuma wurin ya zama The Jungle inda marasa tsoron Allah ke haduwa su yi hada-hadar kayan shaye-shaye da samaye da kuma wasu harkokin da suka saba wa doka. A wurin ne wannan abin bakin ciki ya faru shekaran jiya da tsakar dare. A matsayina na gwamnan ku, aiki na ne in tabbatar da walwalar ku da jin dadin ku. Da farko ina mika ta'aziyya ta ga iyalan waɗanda aka kashe, kuma ina jajantawa waɗanda ke kwance yanzu haka asibiti. Insha Allah za su warke. Waɗanda suka rasu Allah ya sa sun huta. Bayan haka, kamar yadda na faɗa a fadar mai martaba, na baiwa kwamishinan ƴan sandanmu da jami'an tsaro ciki har da sojoji umarni su gano duka wanda ke da hannu a cikin aikata wannan mummunan laifi na rashin imani. Kuma daga yau, duk wani abin da kungiyar asiri ta yi, ɗaya yake da aikin ta'addanci a wurina. A wannan jiha yazo hukuncin dan kungiyar asiri ɗaya yake da hukuncin dan ta'adda za su gano inda suke za su yi waje da su daga maboyar su za a yi musu cikakken hukunci kamar yadda doka ta tanadar su da masu kama musu kan maciji da masu ba su hayar gidaje duk wani mai gidan hayar da aka kama da laifin boye waɗannan ƴan kungiyar asiri shi ma ɗaya yake da su a idan doka Zan rusa duk gidan da ake boye dan kungiyar asiri a cikin sa. Zan kwace filin. Ina so in ba ku tabbacin cewa za a farfado da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Shagamu. Masu kiyaye doka za su ci gaba da harkokin su bisa bin doka. Dole in yi godiya ga sarkin Hausawa, musamman ma saboda yadda yake ba mu haɗin kai, da yadda ya fahimci zaman tare, da goyon bayan da yake ba mu da kuma haƙurin sa. Saboda yadda daga wani abin damuwa ya faru, yakan tura min saƙon kwartakwana. Kuma ya kira ni kai tsaye a waya da kuma yadda yake bani shawara kan abin da ya kamata in yi shaida ce da ke nuna cewa shi mutumin kirki ne mai son zaman lafiya tsakanin Hausawa da Yarbawa gaskiya ina yi maka matakar godiya akan wannan Allah ya ƙara albarka godiya ga hukumomin mu na tsaro su ma saboda namijin kokarin da suke ta yi a yan kwanakin nan zan kafa wata rundunar musamman ta jami'an tsaron hadin Gambiza dan yaki da kungiyoyin asiri wanda headquarters ta za ta zauna a nan Shagamu Zan tallafa musu da duk kayan aikin da suke bukata don su kawo ƙarshen wannan mummunan laifi na rashin imani.
Yadda ake samun ƴaƴan Hausawa ƴan kungiyar asiri a jihar Ogun, a Lagos ma haka abin yake, kamar yadda za ku ji daga bakin Faruk, wani matashi ɗan asalin Kano mazaunin Lagos wanda ya san wasu take-take da salon kungiyoyin asiri. Ya ba mu labarin abin da ƴan kungiyar asiri suka yi ma wani abokin su a gaban su.
To, ita dai wannan kungiya ta asiri akwai abubuwa dai da yawa waɗanda zan ce na sassan su sakamakon ta'ammali da muke yi da mutane daban-daban. Kuma yawanci za ka ga wannan kungiya matasa sun fi yawa a cikinta. Akwai abubuwa dai kala-kala wanda yake alamomi ne wanda idan ka gani za ka gane wani ɗan ƙungiya kaza ne wanda suke da shi. Akwai na gargajiya sannan kuma akwai na zamani. Akwai yanayi na gaisuwa da za ka yi wa mutum. Idan kai masa wannan gaisuwar zai gane kai ɗan ƙungiya kaza ne. Wanda har ta kai ta kawo idan ka yi wa mutum yanayi na wata gaisuwa. Wanda kuma kai baka san wannan gaisuwar da kai masa wani abu bane ba zaka iya samun matsala da shi.
To kuma kana ganin irin gaisuwar da ƴan kungiyar asiri suke kamar wani irin alamu ne yake nunawa?
Eh, akwai gaisuwa da za mutum zai zo kamar da yanda mu muka sani a al'adance, idan mutum ya zo maka salamu alaikum za ku gaisa da shi, ka miƙa mai hannu ya sake ka. To akwai yanayi na gaisuwa su da suke yi, idan mutum ya miƙa ma hannu kuka tafa da shi, irin zai daga hannunka sama ko kuma dai dan motsa dan yatsanka, duk wannan sign ne na wannan kungiya da suke yi. Yawwa.
Okay, ko me yasa kake ganin matasa suna shiga wannan harkar kungiya asiri?
Eh, to gaskiya akwai kwadayi, tunda akwai kudi za a yi maka talla, idan ka shiga za ka samu kaza, za a yi ma kaza. Dan akwai yara kananu da idan ka taba su to za su zo su dau fansa. Amma kuma akwai kudin ma, tunda suna da manya-manya waɗanda suke ba su kudin. Kuma akwai abin da suke bukata a wurin members, tunda haka kawai mutum ba zai dau kudi ya baka ba. Wannan ne ni kuma gaskiya ban sani ba, amma tabbas kudi yana daga ciki. Sannan kuma akwai power, zaka samu power, ba wanda ya isa ya taba ka.
Okay, ka taba bani wani labari cewa akwai lokacin da kuka je wurin wani shakatawa tare da wasu abokananku, sai aka yi wata irin gaisuwa ta kungiya asiri har wani abu ya faru?
A wannan lokaci ina matsayin bako ne. So lokacin da nazo ina ganin ni bako ne, ina san danga abubuwa dai haka a matsayin ka dai na bako ka zo gari. So sai muka haɗu da dan garin wanda Bahaushe ne ma. To sai ya ja mu wani wuri haka na da ake dan huta. To da muka shiga wurin mu a matsayin mu na baki, kawai sai muka ga ya je wani wuri da ake yin suluka haka. Na farko dai mu da ke baki ne muna gefe, tunda mu uku ne kuma mu bi baki ne, ni da aboki na da muka je cirani da shi. Kawai dai mu abin da muka fahimta sun gaisa, sai muka ga suna ta dukansa. Daga ƙarshe ma sai muke ganin suna ƙoƙarin ma su tilla shi cikin wannan swimming da yake wannan wurin. To sai wasu daga baya suka taso, waɗanda Hausawa ne su ma. To sai suka zo suka ƙwaci wannan yara. To sai da muka fita dan ni guduwa ma nai, tunda da mun dan tsaya sai muka ga abin da ya yawa sai ni na gudu. To da ya dawo gida sai muke tambayarsa. To sai yake ba mu labari akan cewa ai ɗan kungiya kaza ne, so yayi musu gaisuwa ta kungiyar su, sai suke tambayarsa wani abu akan kungiyar tasu. To bai ba su amsa ba, sai suka rufe shi da duka. To abin da ya faru kenan.
Shirin daga Laraba kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya bibiyar shirin ta gidajen rediyo da dama kamar Badegi akan mita 90.1 a Minna jihar Neja da Sawaba FM akan mita 104.9 a Hadeja jihar Jigawa. Da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM akan mita 93.3 a jihar Plateau da kuma Amfani FM a Nyamai kasar Jamhuriyar Niger akan mita 100 matsakaicin zango. Ko ku saurari shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. Bayan duka waɗannan hanyoyin sauraro, akwai kuma shahin Aminiya a aminiya.dailytrust.com da facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust. Masu sauraro, barka da dawowa a ci gaban shirin daga Laraba na mako-mako daga Daily Trust akan yadda ‘ya’yan Hausawa da ‘yan Tirani ke shiga ƙungiyoyin asiri a kudancin Najeriya. Awwal Ahmad Muhammad na unguwar Kwakwa Uku a Agegen jihar Lagos, masani ne mai bincike da hoshin baki akan abubuwan da suka shahi rayuwar matasa. Ya ba mu tarihin kahuwar ƙungiyoyin asiri da alamominsu, sannan ya haɗa abin da ke sa ‘ya’yan Hausawa da ‘yan Tirani suke zama ‘yan ƙungiyoyin asiri a yankin kudancin Najeriya.
Ƙungiyar asiri wanda aka fi sani da cult, ko a ce cultism group, wacce ta wanzu a sassa daban-daban na Najeriya, musamman kudanci, kudu maso yamma da kudu maso kudu. muna iya cewa kungiya ce wacce ta samu asali da tushe daga makarantu musamman jami'o'i a shekaru kamar 60 ko 50 baya. Bisa dai nazari da kuma dogon bincike, ya samu asali ne daga jami'o'i wanda kungiyar dalibai daban-daban suke haɗe kansu wajen ƙirƙirar wata ƙungiya da za ta zamto garkuwa a gare su. To abin da haka aka tafi har abin ya juya ya koma ƙungiyoyin asiri. Ya koma ƙungiyoyin asiri ne bayan lokacin da aka fara samun hatsaniya tsakanin ƙungiyoyi daban-daban na rassa na cikin jami'o'in da muke da su a Najeriya. Ana yi hakan har ta zo ta zamto ana idan aka samu clash ya zamto abin ya kai rigima, to kowa zai yi kokarin ya zamto garkuwa ga dan uwansa dan kungiyarsa. To daga haka har aka shiga nemo asirai na kariya wajen fada kenan idan an samu mishkila ko an samu sabani tsakanin kungiya kaza da kungiya kaza. To wannan shine yawan zu har zuwa wannan ƙarni da muke ciki ko in ce wannan lokaci da muke ciki. Abu ne na ɗalibai, abu ne da ake yin shi a makaranta, wanda wannan abu yanzu ya wanzu ya bunƙasa ya shigo society al'umma baki ɗaya. Dalilan da yasa matasa 'yan arewa wato 'yan ƙasa kenan suke shiga ƙungiyar asiri a kudu maso kudu da kudu maso yamma, dalilan ba sa wuce. Na farko akwai sakaci na gwamnati. Tun farkon fara ƙungiyoyin asiri gaskiya gwamnati ta yi sakaci sosai-sosai, in the sense that da gwamnati ta ɗau matakai na gaggawa wajen daƙile wannan abubuwa da tuntuni ma ba za a zo wannan gaba da har za su yi ƙarfi su zamto suna nema su fi ƙarfin gwamnati, da a gaskiyar magana sun riga sun fi ƙarfin mutanen gari. Abu na biyu kuma shine talauci. Talauci yana buga muhimmin rawa gaskiya wajen shigan matasan arewa wayannan ƙungiyoyi na asiri sosai-sosai, saboda mafi aksarin iyaye ko in ce manya na arewa da suke a kurmi mafi yawanci mafi aksari talakawa ne, average Nigerians ne, kuma sun tafi neman mafita ne na rayuwa wanda zama ya riƙe mafi aksarinsu. Sabina mafi aksari za a ga mahaifi bai san ci da sha na ɗansa ba, bai san inda ɗansa yake kwana ba, hasali ma bai san ma karatu da kuma yanda ɗansa yake rayuwa ba. Saboda mun gani yanda iyaye suka kauda kai wajen ba wa 'ya'yansu tarbiyya, wanda 'ya'yan ne suka dawo suke ma zama iyayen gijin mahaifan nasu. Za a ga yaro shi ya je nemo kuɗinsa ta yahu da sauran abubuwa dai, hanyoyi na ɓarna wanda ba a da buƙatar su a wajen yara matasa. To wannan talauci yana buga muhimmin rawa gaskiya a ɓangaren shigan matasa wannan ƙungiyoyi na asiri. Kuma akwai sakaci na iyaye. Iyayenmu Hausawa a gaskiyar lamari sun yi sakaci yanzu wajen tarbiyyantar da 'ya'ya, ba kaman shekarun baya ba. A yanayin yanda zamani ya zo da abubuwa yanzu, iyaye sun yi sakaci wajen sa ido tare da lura da ba da himma wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu, wanda shi ne makasudin shigar matasan arewa wato 'yan ƙasa kenan zuwa wa'innan ƙungiyoyin asiri wanda suke ciwa mutane tuwa ƙwarya a yanzu. Abu na hudu kuma rashin lura da ko in kula game da tarbiyyar matasa a tsakanin al'umma, wanda a shekarun baya za ka ga musamman a kurmi za ka ga duk inda aka ce wannan yayinka ne, idan suna waje ma ba ka son ka bi wajen, ko kuma idan ka yi laifi ba ma sai a gidanku za a hukunta ka ba. Shi ma yana buga muhimmin rawa gaskiya. Sannan abu na biyar kuma akwai rushewan neman ilimi. Za ka ga matasa da dama yanzu kowane yaro shi Allah-Allah yake kuɗi, kowane yaro Allah-Allah yake ya hau mota, ba a ta karatu. Kawai ma in aka ga kana karatu ko kana faman tafiya makaranta ko kana da son karatu, kawai an ɗauke ka kamar mara hankali wanda bai san me yake ba. Idan mutum ma baya karatu to yana da wajen aiki, wannan yana kafinta, wannan yana tela, wannan yana makaniki. To duk sanda aka ce matashi ba shi da aikin yi a tsakanin shekara 15 zuwa 25 zuwa 30, to dole wannan al'umma za ta samu tasgaro wajen samun tarbiyya da kuma wajen samun ci gaba a ɓangaren matasa, wanda duk wannan ya haifar da mummunar gudunmawa wajen taɓarɓarewar al'amura da kuma shigar da matasan Hausawa mazauna kurmi cikin waɗannan ƙungiyoyi na asiri. Kuma akwai freedom, shi ne cikakken ƴanci, yana ba su muhibba tare da shauƙi wajen shiga ƙungiyoyin na asiri. Suna duk abin da suke so a cikin al'umma ba tare da wani razani ko shayin wani ɗan adam ba, hatta ma'aikata ma ba tsoronsu suke ji ba, har ɗan dama-dama soji. Akwai rayuwa na yin kuɗi ta hanyar yin asiri kenan, da kuma samun ci gaba harkoki na kasuwancin yau da kullum. Za a yaudar matashi da ai kasuwancinka zai bunƙasa, ai za ka samu kuɗi, za ka yi rayuwa na jin daɗi, za ka hau mota, za ka yi gidaje da sauransu. A wayannan ƙungiyoyin asiri in dai kana ciki, to ana tunanin ka wuce ƙasƙanci ko tozarci ko renin hankali da duk wani abu dai na razani daga matasa ƴan uwanka waɗanda suke daga wani ɓangare na ƙungiyoyin asirin ko kuma al'ummar gari ma. Zai zamto kana da wani cikakken kariya, tamkar kai wani jami'in tsaro ne na Najeriya, haka suke ɗaukan kansu. Saboda sun yi ƙarfin da duk inda aka ce ai wannan akwai wani yare ko in ce slang da suke amfani da shi, za ka ji ana he belong ko I belong. Kowane ɗan ƙungiya yana da namba, za ka ji ana 001, wani za ka ji number 62, wani za ka ji gashi nan dai suna da lambobi da kuma muƙamai a cikin waɗannan ƙungiyoyi. Ko da sun haɗa wajen bushasha haka na biki ko bakin ruwa ko wani abu dai na siyasa, za ka ga gaisuwarsu daban. Da ke muna da abokanai da yawa a ciki, mu ma kariyar Allah ce ta sa ba mu samu mun shiga ba. To wannan yana matsayin kariya, sun ɗauke shi a matsayin kariya. Zai zamto kana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ko aye ko eye ko allura da sauransu dai haka. Za ka ga matasa suna shiga, suna rububin shiga waɗannan ƙungiyoyi na asiri. To za ka yi suna a sassa daban-daban na Najeriya, wanda ta sanadiyar haka za ka samu ɗaukaka a cikin mutane, musamman ƴan ƙungiyar asirin. Wannan yana ƙara musu ɗagawa, and then akwai connection, kuma yana daɗa buɗawa wasu daga cikinsu hanyar sanin manyan mutane. Saboda ƙungiyoyin asirin nan har da ƴan siyasanmu, akwai ƴan siyasanmu, akwai sarakuna, akwai manyan gari. So abun ba ƙaramin abu ba ne, ya riga abu ne da an riga an yi sake zaki ya girma. To abu ne da ba wanda ya san iya girman shi sai Allah gaskiya. To abu na gaba kuma ko in ce na ƙarshe shi ne dalilin da ya sa ƴanci rani suke shiga. Wannan za ka ga yawanci yana faruwa musamman a shagamu, a nan ne na ga inda ƴan okada da ƴan dako, musamman ma dai ƴan okada, suna shiga ƙungiyoyin asiri na aye da eye. Saboda yawanci akan kira su lunguna a ƙwace mashinansu, ko in rigima ya tashi a kashe su, ko kuma mutum ya ɗauke su zuwa wani guri ya ce shi ba zai biya kuɗi ba, da sauran abubuwa na zalunci dai da ake yi musu. Abu na biyu kuma shi ne ba su kariya wajen ƙabilanci da ake nuna musu, su ƴanci rani. To duk wanda aka ce a wannan ɗan ƙungiya ne da sauransu, ko da wani abu ya taso, sauran ƴan ƙungiya za su ba shi gudunmawa, za su ba shi agaji, za su ba shi kariya, za su zame mai garkuwa, za su shige mai gaba duk abin da ake ciki, musamman in na rikici ne da sauransu.
Alhaji Ado Shu'aibu Dan Sudu, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗa kan mutanen Arewa da tuntuɓar juna na ƙasa kuma mataimakin shugaban ƙungiyar cigaban matasan Arewacin Najeriya, ya ja hankalin iyaye, jami'an tsaro da kuma malaman makaranta, kuma ya haɗa abubuwan da ya kamata a sama ido game da take-taken 'yan ƙungiyoyin asiri. Sannan yayi bayanin yadda iyaye za su gane idan ƴaƴansu sun shiga ƙungiyar asiri.
Na farko dai, idan yaron kana cikin ƙungiyar asiri, za ka ga ainihin kamanninsa sun canza. Bayan wannan za ka ga yanda yake maka da'a da biyayya sun canza. Za ka ga mu'amalolinsa sun canza. Bayan wannan abokansa za ka ga ya canza abokai. To anan za ka fahimci ya fara shiga ƙungiyoyin asiri. Dole ne iyaye su sa ido akan ƴaƴansu musamman da na makaranta da ainihin waɗanda ma ba makaranta suke ba. Bayan wannan za ka ga abokan da suke zuwa ko kuma mutanen da suke zuwa nemansa za ka ga sababbin fuska ne. Su ma kuma da kagansu za ka ga cewa waɗansu irin kalan mutane ne daban waɗanda kai kanka idan ka gansu za ka ji shakku ko tsoro cewa waɗannan mutane akwai alamar rashin gaskiya tare da su. Don haka magana na gaskiya. Da ana son a shawo kan waɗannan abubuwa. To wajibi ne za ka je ka nemi ainihin jami'an tsaro, ka tsegunta musu a matsayin ka ainihin ba su information ne anonymous, kuma ba ka san ya san kai ne ka kawo ƙararsu ko kuma ka faɗi waɗansu ɗabi'unsa ko kuma ka gane ainihin mu'amalolinsa ba. To su kuma jami'an tsaro za su gayyace shi a cikin bincike-bincikensa da za su yi masa, to dole ne ainihin za su ainihin gano wani abu. Su kansu hukuma ya kamata idan aka kawo musu irin waɗannan maganganu ya kamata su ma su ɗauke shi da mahimmanci. Sannan mafiya yawan gurare da ake ɗan ƙungiyoyi asiri suke penetrating suke abubuwan su za ka ga cewa lunguna ne a cikin daji ne da makamantansu. To ya kamata ya zama jami'an tsaro suna trilling ɗin irin mutanen da suke shiga lunguna. In suka ga wata ƙatuwar mota, babban mota ko kuma wata mota very suspicious ta shiga lungu, to su bi sawunsu. Ko kuma suka ga ana yawan shiga lunguna da ainihin musamman okada ko da ainihin keke napep, ana shiga waɗansu lunguna very strange waɗanda suke watakila lungunan ma ba su da maɓulla. Wani ƙauye za a je a daga ƙauyen kuma babu wani hanya da ta ɓulla wani ƙauyen. Sannan a ci gaba da wayar da ainihin kan jama'a da cewa dukkan wani abu da suka gani wanda ba su fahimta ba su gaggauta ainihin tsegantawa ainihin su kansu ainihin jami'an tsaro, amma ba ƙanana ba. Manyan jami'an tsaro idan akwai division wato akwai police station sai ku je wajen DBO direct, magana ce ta sirri ku gaya masa a cikin sirri saboda tsoron su ƙananan za su iya buɗe aiki. So mafiya yawa za ka ga mutanen da ɗan ƙungiyar asiri suke kamawa za ka ga inda ake kai su wani daji ne wanda yake dajin ba mutanen da suke shiga a ciki in ba irin ainihin mutanensu ba. So tunda ko haka ne wannan hanyoyin ya kamata a ce an mai da hankali a kai da jami'an tsaron da ba jami'an tsaron ba su ma ya kamata ainihin su sa ido a kai. Sannan su yara ƴan makaranta waɗanda suke ƙungiyar asiri a makarantu su ma abu ne mai sauƙi a dinga tuntuɓar malamansu halayen da suke ciki domin an san su kuma an san halin da suke ciki. Dole ka je makaranta ka ga ɗabi'a yaran ka ta canza, ka tambaye malamai da sauransu kuma ka nemi malaman su ma su yi ainihin bincike. Sannan makaranta su ma suna da nasu laifin domin manyan malaman makaranta a manyan makarantu sun san akwai irin waɗannan ƙungiyoyi, kuma 'yan makarantar ma sun san ainihin waɗanda suke cikin wannan ƙungiyoyi. Ya kamata su dinga tambayar ɗalibai su waye suke cikin ƙungiyar asiri.
Ƙarshen shirin daga Laraba kenan, sai mako mai zuwa idan Allah ya gwada mana ku ji mu da wani sabon shirin. Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman. da Abbas Ibrahim Dalibi wakilin mu a Lagos da sauran jihohin shiyar Kudu maso yamma wanda ya taimaka mana da duka muryoyin da kuka ji daga jihohin Ogun da Lagos sai kuma editan mu Sagir Kano Sali ku huta lahiya.